إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلا چينك يرو اچك وانا غرينا كسنا وانا سافيا تلا ربا يو قوما قوتا ربيع الثاني هجر منذ صلى الله عليه وآله وسلم 1437 wanda kuma yazo daidai da 20 ga watan 1 miladiya ta 2016 wannan majalisi da muke karanta littafin nan mai suna Hisnul Muslim wanda ya kunshi al-azkar da addu'o'i na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a munasabobi daban-daban. Wannan shine darasin mu na 35 wanda ba mu gushe ba, muna qunut abin du'a qunutul witr, wato addu'ar da mutun yake yi yayin da yayi zama witri a raka'arsa ta ƙarshe, wato raka'ar ƙarshe abin da yake karantawa bayan ya gama karatu kafin ya je ruku'u. Mun karanta addu'a ta ɗaya zane ta biyu ma mun karanta ta, ko sai ta uku. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adhabak inna 'adhabaka bil kafirina mulhaq. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nusni 'alayka al khayra wa la nakfuruk ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. ولا الدؤر امام البيهقي يا رويتو تاچكن سنن الكبرى چوا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يا كسانچي yana yin wannan addu'ar a cikin kunutinsa. An rawaito wannan hadisin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa shi aka ji yana wannan addu'ar, amma bai inganta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abin ya inganta ne zuwa ga sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, shi kansa Imam al-Baihaqi wannan ya inganta. Kuma wanda ita ce shine lafazin al-qunut wanda al-Hanafiya da al-Malikiya suka fififitawa. Malikiya ba wani lafazi da aka kayyade, amma dai sun fififita wannan. To dukkan wani lafazi da mutum zai amfani da shi wajen al-qunut suna ganin ya halatta, suna magana qunutus subhi. To amma suna cewa wannan ya shine zabin su, shine mafifici cikin dukkan wani lafazi da zai amfani da shi. Ya gabata hadisin da ya gabata kunuti siga ta farko, wanda ita ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyarwa Al-Hasan ibn Ali, wanda wannan ya tabbata zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin littattafan sunan guda hudu, sunan Abi Dawud da sunan At-Tirmidhi da sunan Nasa'i da Ibn Majah da ma Musnad da Imam Ahmad, cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da Al-Hasan ibn Ali abinda zai fada a cikin al-qunutinsa. Allahumma hadini fi man hadait qunutul witri. To wanda ya tabbata zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wannan kuma qunut ne da mafi ingancin riwaya shine zuwa ga sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Yana cewa Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu. Ya Allah, kai kadai muke bautawa, kuma gare ka kai kadai muke salla, gare ka kai kadai muke sujjada. Wa ilayka nas'a, kuma gare ka muke sauri ko muke gaggawa. Wa nahfidu, muke sauri, to zuwa gare ka muke ayyukan mu kuma zuwa gare ka muke gaggawar tafiya. Narju rahmataka, muna fatan rahamarka. Wa nakhsha azabaka, kuma muna jin tsoron azabarka. Inna azabaka bil kafirina mulhaqun, lalle azabarka abin ruskarwa ce ga kafirai. Ko kuma inna azabaka bil kafirina mulhiq, azabarka ita ce mai tabbata ce ga kafirai, mai aukuwa ce ga kafirai. To kuka ce mulhaq ko ka ce mulhiq? Mulhiq shi ne yafi shahara. Ya halatta ka ce mulhaq, amma mulhiq kamar yadda suke cewa shi ne al'ashhar. Inna Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka, ya Allah muna neman taimakonka kuma muna neman gafararka. Wa nuthni alayka alkhaira, kuma muna yabanka da alkhairi. Wa la nakfuruka, kuma ba ma butulce maka. Wa nu'minu bika, kuma muna imani da kai. Wa nakhda'u laka, kuma muna kaskantar da kai gare ka. Wa nakhla'u man yakfuruk, kuma muna yin watsi da wanda yake butulce maka. Haka za mu ga addu'a ce wacce ta kunshi tsantsanta bauta ga Allah shi kadai, da kuma fatan rahamarsa da neman gafararsa da neman taimakonsa a cikin al'amarin ibada da abinda duk bawa zai yi, da kuma yabo gare shi da kuma godiya gare shi da kaskantar da kai gare shi. Ce Allahumma iyyaka na'budu, ya Allah kai kadai muke bautawa. Wannan tabbatarwa da Allah ta'ala tauhidul ubudiyya ne, tauhidul uluhiyya, cewa shi kadai bawa yake bautawa ko bawa zai bautawa, kada ya bauta ba wani tare da shi. Walaka nusalli wa nasjud, kuma gare ka kadai muke sallah, wato ba ma sallar mu domin wani, dan kai kadai muke sallah. Wa nasjudu, kuma gare ka kadai muke sujjada, wato domin ka kai kadai muke sujjada. Wannan shine tsantsanta ikhlasi cikin bauta, tun ya tsantsanta Allah da bauta, sannan kuma bautarsa ya yi ikhlasi a ciki. Kalmar iyyaka na'budu ta kunshi dukkan wani nau'i na bauta, dukkan wani nau'i da zaka bauta wa Allah da shi yana cikin karkashin iyyaka na'budu. Saboda ka sallah, azumi, zakka, hajji, sadaka, ziyarar mara lafiya, kyautata wa iyaye, dukkan wani abin da sunan shi bauta wa Allah, to yana cikin kalmar iyyaka na'budu. Sai kuma aka ambaci sallah ita kadai saboda muhimmancin ta a cikin sauran nau'ukan ibada. Saboda duk cikin wani aiki da gabobi suke yi na bautar Allah, to sallah ita ce farko, ita ce a gaba, sai aka ware ta da ambato domin a fito da muhimmancin ta. Sannan a cikin sallah din kuma sai aka faɗi sujjada, saboda shi ita ce mafi wato hala da bawa yake kasancewa kusa da ubangijinsa. Wato lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake sujjada. Saboda haka cikin dukkan ayyukan sallah wanda ake yi da gabobi, ba waɗanda ake furta da baki ba, abinda gabobi suke yi, tsayuwa da ruku'u da kama gwiwa da waye, to sujjada ita ce a gaba. Kamar yadda cikin dukkan abin da bawa yake furtawa a cikin sallah, karatun alqur'ani shine gaba. Saboda haka in fil aqwal ne karatun alqur'ani, in kuma fil af'al ne sujjada. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid wasjud waqtarib. To lokacin da bawa yafi kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake mai sujjada. Hakanan Allah ya ce kayi sujjada ka kusanci ubangijinka. Saboda haka a cikin ibada, a cikin nau'o'in ibadoji an ambaci sallah saboda muhimmancin ta, a cikin nau'o'in kuma ayyukan sallah an ambaci sujjada saboda girman sha'aninta. Wa ilayka nas'a, kuma zuwa gare ka muke fafutukan mu, wato duk ayyukan mu zuwa gare ka muke yin su. As-sa'yu shine abinda bawa yake yi, fadi tashin sa shine abinda ake cewa as-sa'yu, al'amuransa na yau da gobe. To dukkan abinda muke yi, duk wani faɗi tashin da muke yi saboda kai muke yi ya Allah ta'ala. Wa nahfidu, kuma zuwa gare ka muke gaggawa, wato dukkan abinda muke yi gaggawa tafiya ce zuwa ga neman yardarka fafirru ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun to fafirru ila Allah jami'an ku yi kuruga a guje zuwa ga Allah ta'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara ta ubangijinku narju rahmataka muna neman muna fatan rahamarka muna fatan mu samu rahamarka wana khafu wana khsha azabaka kuma muna jin tsoron azabarka wanda waɗannan su ne fukafukai da suke ɗauke da bawa a tafiyarsa zuwa ga Allah a cikin tafiyar da bawa zai yi zuwa ga Allah yana buƙatar fukafukan da zai tashi da suke gaggawa to waɗannan su ne fukafukan nasa ar-raja da al-khashiya ko al-khawf tun ya zama yana da fata tare da ubangijinsa wato kada ya cire tsammani domin cire tsammani zai sa bawa ya halaka kansa yana ji yana gani domin zai daina abinda Allah ya ce yayi saboda yana fidda tsammanin cewa ba zai samu komai in yayi wato ba abinda zai samu a gurin Allah to wanda yana sa bawa gaba ɗaya ya durkushe ya kasa komai ko menene idan ka fitar da rai to ba za ka yi sa'ayi akan sa ba ko al'amari ne na yau da gobe in har za ka sa ran za ka samu to kafi karsashi kafi wato kai kawo akan abin don kana sa ran za ka samu amma in ka fitar da rai cewa ba za ka samu ba to kwanciyarka za ka yi to shi yasa shi fatan yana daga cikin abin da yake ingiza bawa ya yi abin da ya kamata ya yi sannan al-khawf tsoro shi kuma zai hana bawa gurur zai hana shi ruduwa da kansa zai rika yin ibadar amma kuma yana jin tsoro wannan tsoron shi kuma zai kare shi daga fadawa cikin wato rudi da jiji da kai da zai bata masa aiki domin wani lokaci idan bawa ya ga yana ta aiki mai kyau sai wannan kuma ya rude shi sai ya rika ganin cewa shi ya gama komai to da zarar haka ya fara shiga zuciyarsa to kuma shi kenan aikin sai ya shiga lalacewa to shi yasa ake so sai an hada abubuwan guda biyu sai an hada fata sai kuma an hada da tsoro kana fata wajen ubangijinka dan haka wani tuntube da za ka yi a cikin tafiyarka da kake yi ba zai hana ka miƙe ka ƙara gaba ba saboda da zarar bawa ya fada cikin wani abu da saban Allah sai ya kuma tuba sai ya kuma ci gaba saboda yana sa ran zai kai ƙarshe sannan shi kuma tsoron Allah ta'ala yana masa linzami kada ya je garin gaggawa kuma ya halaka ma kansa ya je ya fada cikin sha'anin jiji da kai da riya al-ujub wal riya wanda su kuma wanda za su bata masa aikinsa gaba daya to idan aka rasa waɗannan fukafukai guda biyu to babu inda bawa yake tafiya aka rasa raja aka rasa khashiya ko aka rasa al-khawf ko aka rasa ɗaya daga cikinsu in ɗaya daga cikinsu ya zama baya tare da bawa to kamar a ce ga tsuntsunan baya da fifike sai guda ɗaya kaga ba zai tashi ba to waɗannan su ne fukafukai da suke ɗaukan bawa a cikin tafiyarsa zuwa ga Allah dole ne sai an same su shi yasa Allah ta'ala ya sifanta annabawansa da su innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba kaga Allah ta'ala ya ce suna gaggawa zuwa ga ubangiji aikin alkhairi sannan kuma yad'unana suna bauta mana ragaban tare da kwadayi wacce ne fata din wa rahaban kuma da tsoro kaga sai ya ce suna gaggawa amma kuma wannan gaggawar da suke yi da fukafukai suke tashi ba haka kawai suke yin shi ba wannan su ne za su tashi tafiyar tasu ta zama a kan saiti haka nan Allah ta'ala ya sifanta annabawa da mala'iku da dukkan waɗanda ake bautawa ba Allah ba kuma suke mutanen kirki ne salihai ne ula'ika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhaba inna adhaba rabbika kana mahdhura Allah ta'ala yace waɗannan da suke bautawa su ma suna bautar Allah ne waɗannan da suke kira suna bauta musu annabawa suke bautawa ko mala'iku suke bautawa ko wasu salihan bayi suke bautawa su ma suna bautawa Allah ne suna bautawa Allah don haka cikin su wane ne yafi kusa haka dukkanin su neman kusanci suke da Allah, sannan suna fatan samun rahamarsa, sannan kuma suna jin tsoron azabarsa. Lalle azabar Ubangijin ka ta kasance abar aji tsoranta ne. Kaga Allah Ta'ala sai sifanta su da waɗannan sifofi guda biyu, fata da sa tsammani ga rahamar Allah da kuma tsoron azabarsa. Hakanan Allah Ta'ala ya sifanta masu tsayawa cikin dare suna bautar Allah ta hanyar qiyamul layl, ci ta tajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yace gangar jikin su na nesa da gurin kwanciyar su, wato suna tsayawa su yi ta sallah cikin dare, khawfan wa tama'a, suna masu tsoro suna kuma masu fata. Wanda ita ce aqida ta musulmi na kwarai, yana bautawa Allah bainar raja'i wal khawf, bainar raja'i wal khawf, ba kawai ya rika jin cewa ai shi ya wato shi ya riga ya gama komai ba, ba kuma ya rika fitar da rai ba, rika fidda tsammani. Waɗannan duka abubuwa ne da suke sa bawa ya halaka. Don haka kaga wannan duka yana rushe aqidar masu cewa a bautawa Allah ba dan ana son abin aljanna sama ba kuma dan ana jin tsoron wutar sama. Zawa ka irin wannan nusus alqur'ani da sunna dauke suke da rushe wannan mummunar aqidar. Don akwai masu cewa su suna bautawa Allah kawai ma li mahabbatihi lil mahabba, kawai saboda suna san shi, saboda suna san shi. Amma in dan aljanna sai ba za su bauta mishi ba, in dan wutar sace ba za su daina saba masa ba. To kaga wannan mummunar aqida ce, don tana nuna sun fi annabawa, tana nuna sun fi annabawa, sun fi mala'iku, sun fi mutanen kirki da Allah ya tayyabo alqur'ani, duk sun fi su, saboda suna ganin waɗancan ba dan Allah suke bauta ba, inda a ce ba aljanna ba za su bauta masa ba, ko da a ce babu wuta ba za su bauta mishi ba. To kaga wannan aqida ce wacce idan mutum ya kudurci abinda take dauke da shi, to sai iya kafirta, zai iya kafirta. Da annabi Ibrahim alayhi salam yana cewa ja'alni min warathati jannatin na'im, annabi Ibrahim yana cewa ka sanya ni cikin masu gadar aljanna, shi kansa yana sanya shiga cikin aljanna. To kuma wani yazo ce shi yafi karfin ya yi kwadayin aljanna, ce inna azabaka bil kafirina mulhaq, kuma lalle azabaka mai riskuwa ce ga kafirai, ko mai tabbata ce, kace mulhaq mutabbata ce ga kafirai. To waɗanda suka butulce maka, suka kafirce maka, wajen su bauta ma wani ba kai ba, ko wajen su yi sujjada ga wani ba kai ba. To sanda ya ce Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka, ya Allah muna neman taimakonka kuma muna neman gafararka. Saboda ibadar da za ka yi ɗin nan ba za ka iya yin ta ba sai da taimakon Allah, dukkan al'amuran da kake yi na rayuwarka ba za su yi ba sai da taimakon Allah. Saboda haka kana neman Ubangiji ya taimaka maka cikin dukkan abin da kake yi, sawa'un al'amarin duniya ne ko al'amarin lahira ne, sai da taimakon Allah. Shi yasa Allah Ta'ala yake hada waɗannan abubuwa guda biyu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fa'budhu wa tawakkal alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Waɗannan abubuwa guda biyu dole sai da su, bautar Allah sai mutum dole mutum ya yi ta in yana samun so ya samu tsira. To kuma sannan ya sani bautar Allah nan ba za ta yi ba sai da tallafi daga Ubangiji, sai Ubangiji Ta'ala ya yi masa tallafi, ya taimaka masa, ya walwata masa kirjinsa. Shi yasa Ubangiji Ta'ala yake hada su guri guda biyu, saboda ka as-sa'irina ila Allah, suna buƙatar taimakon Allah Ta'ala. Don haka duk abin nan da muke yi in ba da taimakon Allah Ta'ala ba zai yiwu ba. Akwai da yawa waɗanda suna nan suna da abin Allah Ta'ala ya ba su, abin da duk ya ba mu, ya yi musu, ya ba su lafiya, ya ba su gangar jiki, ya ba su daman makin da suka ya baka, amma kuma su ba su iya zama kamar ka ba, wajen ka ji me Allah yake so, me manzansa sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Kai Ubangiji Ta'ala ya baka wannan taufiƙin, yau ba taufiƙi illa billah. To shi ne a nan kara da Allahumma inna nasta'inuka, muna neman taimakonka, wa nastaghfiruka, kuma muna neman gafararka. Saboda duk abin da za mu yi to fa ba za mu iya yin shi 100% ba, dole akwai sanda za mu yi wasu laifuffuka, ko saboda rauni na dan adam da Allah Ta'ala ya gina shi a kansa. Wa khuliqal insanu dha'ifa, ko saboda garaje wa kana al insanu ajula ko kuma saboda gafala da dan adam yakan iya yi ko saboda rudi na shedan wani lokaci ko saboda wani abu na san zuciya da zai iya shigo masa haka dai dole za a samu wani abu wanda yake ba daidai ba ko da sanin mu ko ba da sanin mu ba ko muna sani ko ba mu sani don haka akwai bukatar ubangiji ta'ala ya sitirce ya rufa mana asiri shine neman gafara din Allah ta'ala ya rufa mana asiri ya yafe mana waɗannan abubuwan da za mu yi muna sani ko ba mu sani wa nusni alayka alkhair kuma mu yabeka mu yaba baka da ta hanyar fadar alkhairi gare ka saboda Allah ta'ala ya fi kowa san yabo dan annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wani wanda yake san a yabe shi irin Allah ta'ala don haka ya yabi kansa da alhamdulillahi rabbil alamin haka dukkan wandangi na yabo ya tabbata ga Allah shi kadai wala nakfuruka kuma ba za mu butulce maka ba alkufru huna alkufru anan shine abinda yake kishiyantar godiya ashkur wala nakfuruka ba za mu yi maka butulci ba wato in ka ba mu ba za mu ki godiya ba don wannan shine abinda yake wajibi ga bawa yayin da Allah ta'ala ya masa ni'ima ya gode masa domin wannan godiyar alaba ce ta cewa yayi tirafi wato ya yadda cewa ni'imar nan daga Allah take ba daga gare shi take ba dabararsa bane babikum min ni'matin fa min Allah duk abinda kuka samu na ni'ima to daga Allah ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abinda ka samu kyakkyawa to ka sani daga Allah ne saboda ka babu wani abinda zaka samu na ni'ima sawa'un ni'imar da ta shafi zuciyarka kamar imani da musulunci da tsoron Allah da zai sa maka a zuciya ko ku ni'imar da za ta shafi gangar jikinka kamar lafiya da Allah ta'ala zai baka ya barka da gabobin jikinka ba tare da ya raka baka da wata gaba ba ko menene in ka samu to cikin ni'ima kake kuma bawa ba yadda za a yi wofinta daga ni'imar Allah babu sadda za a ce bawa baya tare da wata ni'ima ta ubangiji kuma ni'imar da zai bar masa ta fi wacce zai karba a wajensa ko da ubangiji ta'ala ya raba ka da wani abin da kake ganin ni'ima ce gare ka to in ka duba sai kaga waɗanda ya bar maka sun fi yawa ko menene kuma zai raba ka da shi sai kaga cewa wanda ya bar maka din su suka fi yawa da yau a ce ga wani Allah ta'ala zai karbi ganinsa zai karbi jinsa zai karbi kafarsa da ba iya komai zaune yake to yana da cikin wata ni'ima babba ta ce ni'imar rayuwar da bai karbe duka ba da kuma iskar da yake shaka da wanda dukkan waɗannan ni'imomi ne da Allah kuma ba ɗaya da zai iya wa kansa shi yasa wasu da suka je gurin wani malami suna kowa yana koka masa irin bala'in da yake ciki kowa sai ya zo ci ga matsalar sai ci to ka rubuta a takarda kowa ya zo ci rubuta a takarda kowa ya zo sai ya ci rubuta a takarda ka aje ka tafi duk suka rubuta suka kowa ya zo ya rubuta matsalar sai ya tafi ya ce to kashe gari ku dawo ina son ganinku duk ya ɗauki matsalolin nan sai ya rubuta manyan matsalolin da suka fi wannan a takarda sai ya aje ce kai zo ka ɗauka matsalar ka gani ce je daidai da kai kowa ya zo ya ɗau takarda ya buɗe sai ya aje ba saboda me saboda wannan ta fi wacce ya rubuta ashe kaga akwai wanda ya fi shi bala'i da ya ɗaga ya duba ya ga sai ya jefar sai ya kuma jawo wata ya buɗe ga ai ba shi kai wanda ba shi ce to ka gani ashe kai ba kai ne kake ci matsalar ban haka ne gashi nan ka yadda ka ɗauki cikin waɗannan matsaloli kana ga duk kai baka kai haka ba saboda ka ɗan adam in kada ka dubi abinda ka rasa ka dubi abinda ya bar maka kullum ka dubi abinda ka rasa baka rubu abinda ya bar maka to baka gode masa ba amma in ka rasa to dubi kuma me ya bar maka to wannan abinda ya bar maka din sai ka sake ta gode wa Allah cewa la nakfuruka wa nu'minu bika, kuma muna imani da kai. To muna imani da kai, muna yadda da duk abin da ka saukar, cewa kai ka saukar da shi na wahayi. Wa nakhda'u laka, kuma muna kaskantar da kai, muna kaskantar da kai gare ka. Wanda wannan yana cikin abin da yake tamamul ubudiyya, don bawa ba zai zama bawa ba sai ya zama mai kaskantar da kai, mai kankantar da kai a gaban Allah Ta'ala. Wa nakhla'u man yakfuruka, kuma muna watsi da dukkan wanda yake butulce maka. Duk wanda zai butulce maka, to ba za mu taba jin soyayyar shi a cikin zuciyarmu ba. Za mu so wanda yake son ka ne, wanda kai ma kake son shi. Za kuma mu bar wanda ya bar ka, kuma kai ma ka bar shi. To wannan ta ce addu'ar da Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya aka rawaito na karantawa al-Qunut. To sai az-zikru aqiba as-salam min al-witr. To zikirin da mutun zai yi bayan yayi sallama daga witri, bayan ya gama witri shine subhana al-malik al-quddus thalatha marrat wa ath-thalithatu yajharu biha wa yamuddu biha sawtahu yaqulu rabbil mala'ikati war-ruh. To subhanal malik al-quddus, sarki ya tabbata ga Allah mai mulki al-quddus wanda yake ya tsarkaka. Thalatha marrat, ya faɗa sau uku. Wa ath-thalithatu yajharu biha, karo na uku ya ɗaga miryarsa ya bayyana wannan addu'a, wannan zikiri. Wa yamuddu biha sautahu, kuma ya ɗaga miryarsa da ita. Ya kulu, yana cewa rabbil mala'ikati war-ruh, wato ubangijin mala'iku da kuma Jibrilu alaihi salam. To wannan hadisi ne da Abu Dawud ya ruwaito shi, Imam Nasa'i ya ruwaito shi, Imam Ahmad, hakanan Ad-Darqutni, hakanan Ibn Hibban duk sun ruwaito shi hadisin. Abdurrahman ibn Abza radiyallahu ta'ala anhu lokaci yana jingina shi zuwa ga Ubay ibn Ka'ab. To hadisin na Ubay ibn Ka'ab ne wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin wutiri da raka'o'i uku, da sabbih isma rabbikal a'la, da qul ya ayyuhal kafirun, da qul huwallahu ahad. Sannan idan yayi sallama daga wannan wutiri, yakan ce subhanal malik al quddus, yakan fada haka sau biyu, ana uku sai ya daga miryarsa. Wato ya kan faɗa haka sau biyu a asirce, a na ukun kuma sai ya ɗaga miryarsa. Wa yamuddu biha sautahu, ya ja sautinsa da ita. Subhanal malik al-quddus, ya faɗe shi da murya wacce ake ji, sannan kuma ya ja sautinsa da faɗar wannan. Sannan ta ƙarshe, wa yaqulu fil akhira rabbil mala'ikati war-ruh, yace subhanal malik al-quddus, subhanal malik al-quddus, subhanal malik al-quddus a hankali. Sana'a ta ƙarshe ce subhanal malik al-quddus rabbil mala'ikati war-ruh. Wato a ta ƙarshe zai ɗaga miryarsa ya ja ta, sannan kuma ya ƙara da rabbil mala'ikati war-ruh. Wanda shi ne abinda ya kasance yana yi in yayi sallama daga sallar witri. Wannan addu'a ta gabata a baya, subhanal malik al-quddus, sarki ya tabbata ga Allah Ta'ala, al-quddus wanda yake tsarkakakke daga dukkan wani aibi, daga dukkan wani nakasa, dukkan wani abin da yake nakasa ce ba a jingina ta zuwa ga Allah Ta'ala, kamar yadda dukkan wani abin da yake kamala ne, to Ubangiji Ta'ala shi yafi cancanta da wannan sifa. Ubangiji Ta'ala shi yafi cancanta da dukkan wata sifar kamala. Walahul mathalul a'la, shi ke da misali mafi ɗaukaka. Don haka duk abin da sunan shi kamala, to wannan sifa ce ta Ubangiji Allah Ta'ala. Sai du'a'ul hammi wal huzni, addu'ar da bawa yake yi a lokacin da wani abu ya dame shi ko yake cikin wani baƙin ciki. Alham shi ne mutum ya shiga damuwa saboda wani abin da yake fuskanta, wato wani abu da zai zo nan gaba. Alhuzun shi ne mutum ya cika damuwa saboda wani abu da ya wuce. Akwai alghammu, shine wani abin da mutum yake ciki na damuwa saboda wani abin da yake ciki a lokacin. Saboda Larabawa suna karkasa damuwa gwargwadon lokacin da ta auku ko za ta auku. Idan damuwar ta abin da ya riga ya wuce ne, wani abu ne ya riga ya faru, to kuma mutum a dalilin sa ya shiga damuwa, to suna kiran wannan damuwar al-huznu. Idan kuma a wani abu ne yake fuskanta bai zo ba amma kuma yana cikin damuwa a kansa, to wannan shine al-ham. Idan kuma a abin yana cikin sa ne damuwar ba ta riga ta wuce ba, yana tsakiyar ta ne, to wannan shine ake cewa al-gham. To bawa rayuwarsa ba zai gushe ba, waɗannan abubuwa suna bujire masa, ko al-huznu ko al-hammu ko al-ghammu. Ubangiji ta'ala yakan jarrabi bayinsa da jarraba irin wannan. Duk wani abin da zai sa ka cikin damuwa, ko mun kankantarsa yana cikin waɗannan abubuwa. Ko mun kankantarsa ba wai sai wani abin da yake kato, ko mutum ya tashi ya ci ba shi da lafiya kansa yana ciwo, zai ji damuwa, domin a lokacin zai kasa yin abin da ya saba yi. Dan kasuwa ne zai kasa fita kasuwa, ma'aikaci ne zai kasa zuwa gurin aiki, sannan kuma ba zai ji daɗin rayuwarsa yadda yake jin daɗin ta ba. Wannan al-gham ne, al-gham ne abin da yake ciki na damuwa. To saboda ka dan adam zai rika samun kansa cikin irin waɗannan halat din, wanda kuma suna daga cikin a'rad na da'af dinsa, alamomi, sifofi da suke nuna cewa lalle shi mai rauni ne, lalle shi mai rauni ne, yana daga cikin alamar da suke nuna cewa dan adam mai rauni ne. Saboda haka ba za ka iya raba shi da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba. To musulunci bai yadda ba lokacin da wani abu ya samu mutum na musiba ya baza ba yana raki, yana iface-iface, ko ma har ya kai ga kashe kansa, kamar yadda muke gani tare da waɗanda suka rasa ƙarfin imani da Allah, ko ma suka rasa shi gaba ɗaya. Da mutum ya shiga damuwa, maimakon ya sani cewa wani ibtila'i ne da Allah ta'ala yake masa, to sai shi kenan sai ya ɗauki gaba ɗaya ma duniyar gaba ɗaya, ji ya tsane ta, ƙarshe ya je kashe kansa, kuma ya ƙarasa wa, wato ya ƙarasa miƙa kansa ga shaiɗanu, maimakon ya dawo ya kai kansa ga Allah ta'ala, ya nemi mafaka a wajensa, ya nemi tallafi daga wajensa, a'a sai ya miƙa kansa ga shaiɗanu su ƙarasa halakar da shi. To saboda haka ita musiba ibtila'i ne, wato jarrabawa ce Ubangiji ta'ala yake sa mutum a ciki don ya ga zai cinye jarrabawar ko zai faɗi. Shi yasa za ga annabawa an fi mata su jarraba ta fi tsanani, tafi wacce ake sanya wanda ba annabi ba tsanani cikin irin wannan jarrabawar, wanda ake annabi ya fi shiga shaddun nasi bala'an al-anbiya, haka annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda suka fi tsananin shiga bala'i jarraba su ne annabawa. Thumma al-amthalu fal-amthal, sannan wanda ya fi kwatantawa sannan da wanda kwatantawa. To za mu ga ko rashin lafiya ce, yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyarsa in yana zazzabi, to ana ninka masa ne akan irin wanda kake ji kai, shi ciwon kansa ya fi naka, sai an ninka masa shi nashi, saboda ya kasance in ya ci jarabawa ta fi taka tsoka, ya fi ka samun lada a cikin wannan. Saboda haka wannan wani abu ne da Allah ta'ala yake yi domin bawa ya san cewa shi bawa ne, kuma yana hannun Ubangiji ta'ala. Allah ta'ala yake yadda ya ga dama da shi, don haka shi ya sa masa, shi zai ɗauke masa. Allahumma la manja wa la malja minka illa ilaika, shi ne ya sa maka, kuma shi ne zai ɗauke maka. Cuta ce, shi ne zai ɗauke maka. Shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tabibu huwa Allah, likita na hakika shi ne Allah. Shi wannan da za ka faɗa hannunsa yana jajjagula kai, matsa ka nan, ya matsa maka nan, ya ja maka nan, shi kawai wannan wata wasila ce da Allah ta'ala ya shar'anta maka cewa ka nema. Amma dai daga ƙarshe wanda zai baka lafiyar shi ne Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfi, idan na mutu fa huwa yashfi, shi ne, shi kadai ne zai bani lafiya. Wannan huwa ɗin zaka ga a cikin sa yakin ayar ta zo akan abin da dan adam yana tsammanin cewa wani ma zai iya zai yi masa ba Allah ba to sai kalmar huwa ta zo dan ta nuna cewa a shi dai Allah din shine zai maka ladhi khalaqani fa huwa yahdi kakkaza ta akwai wanda zai baka shiriya ba Allah ba wallazi huwa yut'imuni wallazi huwa yut'imuni wa yasqi saboda kana ganin ai wasu masu baka abinci masu taimaka maka wanda ko sana'a ce kake a karkashin su kake ko ma'aikaci ne kana ga gwamnati tana biyan ka albashi dan siyasa ne kana ga akwai masu zabar ka to dan kakka kawo cewa akwai wanda zai ciyar da kai ya shayar da kai sai shi sai kalmar huwa ta zo wallazi huwa yut'imuni wa yasqi amma gaba sai aka ce wallazi yumituni thumma yuhin ana an kawo huwa anan babu huwa saboda me saboda ai ba wanda kai yadda cewa shine da mutuwa a hannunsa ko rayuwa a hannunsa ko wanda dole kai yadda cewa da mutuwa da rayuwa da hannun Allah take ba wanda yake iya zara rai ko iya dawo da shi to zaka babu bukata sai an sa huwa to amma da aka zo idza marittu aka kara dawo da huwa din fa huwa yashfi saboda kana zuwa gaban likita ka zauna to kakkaza ta cewa eh likitan nan shi zai baka magani shi yasa zaka jahilai marasa hankali in kai mara da san lafiya musamman in wani ne da suke san shi ko uba ko wani dan da ya shiga zuciya ko wani sai ka ji ana dan Allah likita kai ya mutu dan Allah duk abinda za ka yi likita kai kokari dan Allah mutu wato kaga gaba ɗaya yana tunanin kamar likitan nan fa a hannunsa in an samu matsala likitan nan ne fa ya jawo in kuma an warke shi kuma sai ka gan shi jahili yana ba mu komai kakku da mu kunin kwantar da hankalinku ba komai za mu san yadda muka yi kai za ka san yadda kai to ana cikin hakan sai ku ga nakun ya tashi shi likitan ya mutu to in har zai tayar muku da wuriya zai bar kansa ya mutu yanzu ya san abin da aka yi cewa akai likitoci su suka fi kowa karancin rayuwa su karancin shekaru ko kwanaki na ga wani report da aka rubuta da aka buga cewa an yi lissafi cewa likitoci sun fi saurin mutuwa akan sauran mutane to aka yi hira da likitoci suka ce eh saboda abinda suke gani na tashin hankali ya fi na kowa don haka kullum cikin tashin hankali suke don haka sai zuciya su ta rika abin nan su kasa samun abin nan saboda ka ga da shi yake ba kansa rayuwa lafiya sai ba kansa da shi yake ba lafiya sai ba kansa to wanda shi yasa musulunci ya zo da abinda bawa zai yi da farko dai bawa ya yi haƙuri shine babban abinda ake buƙatar sa da shi shine ya haƙuri yayi haƙuri wa bashirus sabirin sanin cewa allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta abubuwa da ake faɗa kamar wannan addu'a allahumma inni abduka ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وانا حديثي Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad dinsa Ibn Abi Shayba shi ma ya fitar da shi Ash-Shashi a cikin Musnad dinsa da Tabarani a cikin Al-Mu'jamul Kabir da kuma Kitabud Du'a haka na Ibn Hibban haka na Al-Hakim ya fitar da shi a cikin Mustadrak ya inganta shi ala shart Muslim amma Zahabi ya masa gyara cewa wannan hadisin laysa ala shart Muslim domin a sanadinsa akwai wani da ake kira Abu Salamat al-Juhani wanda aka yi sabani wane ne shi Abu Salamat al-Juhani wasu daga cikin malamai kamar Yahya ibn Ma'in yana ganin Abu Salamat al-Juhani shine Musa ibn Abdullah ko ibn Abdurrahman al-Juhani wanda yana daga cikin amintattun mutane amma wasu daga cikin malaman hadisi sun rarraba tsakanin waɗannan mutane biyu akwai Musa ibn Abdullah al-Juhani ko Ibn Abdurrahman al-Juhani Abu Abdullah akwai kuma Abu Salamah al-Juhani to haka da yawa daga cikin waɗanda suka yi abin nan sun rarrabe tsakanin su kamar Imam al-Bukhari a cikin at-Tarikh al-Kabir kamar Ibn Abi Hatim a cikin al-Jarh wa at-Ta'dil kamar Mizzi a cikin Tahdhib al-Kamal da sauran malaman hadisi da yawa Ibn Hajar a Tahdhib al-Tahdhib sun rarrabe tsakanin Abu Salamah al-Juhani da kuma Musa Ibn Abdurrahman ko Ibn Abdullah al-Juhani sun nuna mutane guda biyu ne wancan Abu Salamah abin nan wancan Musa ibn Abdurrahman sananne ne kuma amintacce ne wannan kuma Abu Salamah la yudra man huwa ba a san ko shi wane ne ba to waɗanda suka rinjayar da kasancewar mutum ɗaya ne kamar Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta hadisin saboda cewa mutum ɗaya ne ba mutane biyu ba ne dogaro da maganar Yahya ibn Ma'in da kuma waɗanda suka ɗayanta tarjamar wasu kuma sun ce a mutum biyu ne to mutum biyu ne kaga sanadin akwai majhul kenan akwai wani wanda ba a san wane ne ba shine Abu Salama abin nan to yana da shahid akwai hadisin da yake kama da shi a hadisin Abu Musa al-Ash'ari a cikin al-Kitab al-Amal al-Amal al-Yawm wal-Layla na Ibn Sunni wanda Imam Ibn Hajar al-Asqalani al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin littafin Sanata'ij al-Afkar ya hassana hadisin saboda zuwan wannan isnadin saboda zuwan wannan shahid din saboda haka hadisin hasan ne li ghairi hadisin Abdullahi dan Mas'ud shi yarwaito shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa babu wani bawa da zai shiga damuwa sannan yayi wannan addu'ar ce Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wannan addu'ar Ibn Qayyim al-Jawziy rahimahullah ta'ala a cikin littafin sa al-Fawaid kitab al-Fawaid yayi masa sharhi mai fadin gaske zamu ga cewa wannan abin nan hadisi ya kunshi al-usul guda hudu wasu ginshikai guda hudu wasu rukunai guda hudu wanda dole ne bawa ya rike su in yana son ya samu fita daga cikin dukkan wata matsalar da ya fada ciki ya rike waɗannan ginshikai guda biyu guda hudu al-aslul awwal shine al-ibada bawa ya kasance ya zan bawa na gaske ga Allah ta'ala mai bautar Allah ta'ala shi kadai kai ya zan mai bautar wani tare da Allah ko mai bautar wani Allah kai ya zama mai bautar wani Allah kai ya zama mai bautar wani tare da Allah ya zama na bawa na hakika wanda ya jingina ubudiyarsa zuwa ga Allah ta'ala shi yasa ya fara da wannan asalin Allahumma inni abduka ya Allah ni bawanka ne abduka ni bawanka ne idafa anan idafa ce irin wacce wato yake nuna shi a hannun Ubangiji yake sai yadda Allah ta'ala ya yi da shi ita ce irin idafar da Allah ta'ala ya kawo ta a cikin fadarsa wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna bayin Allah na kwarai su ne waɗanda suke tafiya a bisa doron ƙasa cikin abin a cikin hankali cikin nutsuwa saboda haka wannan ibada ce ta tashrif ibada ce ta ɗaukaka ta nuna cewa kai bawa ne ga Allah kuma a hannun Ubangiji ta'ala kake sai yadda yayi da kai yadda bawa yake a hannun mai gidansa sai yadda yayi da shi ita ce irin idafar da Allah ta'ala yake cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultan Allah ya gaya wa shaidan ma ai bawan Allah ne to amma sai ya faɗi wasu bayinsa na musamman ya ce ba ka da wani iko a kansu inna ibadi haka da ita ce ubudiyar da Allah ta'ala ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi da ita in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina nan ubudiya ce ta musamman cewa wannan bawa ne namu ma'ana wanda ya sadaukar da kansa gare mu kuma ya zama mai da'a gare mu cikakkiyar biyayya baya fita daga umarninmu baya saba mana shine ma'anar abdina ita ce wacce Allah ta'ala ya kira annabi da ita lokacin da ya magana Isra'i subhanallazi asra bi abdihi wa annahu lamma qama abdullah to wannan ubudiyya ce ta shirifi duk wanda ya shiga cikin wannan nau'i na ubudiyya to wannan ya gama samun dukkan gata ka zama bawa ga Allah ma'ana komai naka ka sadaukantar da shi ga Allah ta'ala babu wani abin da kake ji naka ne dukiyarka da iyalanka da ƴaƴanka da lokacinka da rayuwarka da mutuwarka duk gaba ɗaya ka bada ita ga Allah kamar yanda bawa ba shi da wani abin da yake jin nashi ne matukar da yana da ubangidansa da bawa da abin da ya mallaka a ka'ida duk na mai shi ne shi dukiya ce cikin dukiyoyi to ko ya mallaki dukiya ba tashi bace to haka wanda yake bawan Allah baya jin akwai wani abin da yake nashi komai na Allah ta'ala ne kuma yana jin cewa Ubangiji ta'ala yana da iko da shi ya sa shi ya hana shi yana da iko da shi ya yi masa abin da ya ga dama to wanda ita ce ubudiyya da take nuna cewa bawa ya miƙa kansa gaba ɗaya ga Allah ta'ala akwai ubudiyyatul qahr ba ubudiyyatul tashrib ba ubudiyyatul dhulli wal khudu' lillahi ba ubudiyyatul qahr wato bawa ya zama bawa ga Allah ya ki ko ya so wanda dukkan wani mahaluki abdun ne lillah in kulli man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda haka wannan ubudiyya ta alqahr kowa yana cikin ta mutum ko ya ki ko ya so dole ya zama a matsayin zaura a matsayin bawan Allah a hannun Allah ta'ala yake kuma komawa zai zuwa ga Allah ta'ala a matsayin bawa to wannan ba ita ce a bar yabo ba ubudiyyatu dhulli wal khudu'i wal khunu'i lillah ka kaskantar da kanka ga Allah ka miƙa kanka ga Allah ya zauna ka jayu wajen bin umarninsa da barin abin da ya hana ita ce ubudiyyar da take ta tashrifi wa mimma zadani sharafan wa izzan wa khittu bi akhmasi ata'u thuriyya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta ahmada li nabiyya haka wani abu ne da yake ƙara wa mutum jin ɗaukaka da izza kasancewa shi bawan Allah ne ya zama bawan Allah to ba wanda kuma ya isa shi ya zama bawansa saboda ya riga ya miƙa kansa gaba ɗaya ga Allah wannan shi ne hurriya shi ne ƴanci cikakke da bawa zai samu bawa baya samun ƴanci sai ya zama bawan Allah cikakke amma in dai bai zama bawan Allah cikakke ba to zai zama bawan wani abu ba Allah ba ko ya zama bawan wasu da zai rika jin tsoransu ya rika fata a gurinsu fiye da yadda yake a gurin Allah yana bin umarninsu yana kiyaye dokokinsu yana saba wa Allah kaga bai ba zama bawan Allah ba amma ya zama bawan wasu ko ya zama bawan san zuciyarsa ya zama yana bautar san zuciyarsa ba Allah ba ko ya zama bawan dukiyarsa ta annabi kisha ta isa abdud dinar ta isa abdud dirham ya zama bawan dukiyarsa ba zai ji hayya ala salah hayya ala alfala ya ansa ba amma da ya ji hayya ala dala to sai ka gana ba kwanciya ba ko yaya sai ya rarrafa ya isa to kaga bai zama bawan Allah ba amma ya zama bawan dala to kaga wannan shine tabewa shi yasa annabi yace ta'is kuma in ya zama bawan dala ya zama bawan kudi to zai zama shi kudin yake hidimta ba kudin ne yake hidimta masa ba saboda ka tarawa yake yana wahala zaka samu yadda yake tarawar baya jin dadin abin da yake tara haka wahalar da yake sha wajen tarawa baya samun dadi gwargwadon wahalarsa saboda haka komai nashi zai ragu zamansa zai ragu hutunsa zai ragu baccinsa zai ragu zama cikin iyalansa da ƴaƴansa zai ragu saboda haka kullun yana yawo a sama kamar tsuntsu akwai waɗanda yanzu rayuwarsu a sama ta fi rayuwarsu a ƙasa da ya dira to za a ce akwai wata tafiya za a je Bangkok akwai wani meeting da ya gama za a je London, za a je Dubai, za a je China, za a je ina ne. Saboda haka da an sauka ɗan awanni ne sai kuma ya ƙara cirawa, kuma sai ya yi awanni a cikin iska. To tsira rayuwa ce wannan. Iyalansa ba za su gan shi ba, ‘ya’yansa ba za su gan shi ba, da sun gan shi fisha sai kuma sun yi watanni ba su ƙara ganin shi ba. Saboda haka ya zama bautarsa gaba ɗaya ta koma kan dukiyar. Kuma sai ka ga cewa kai yadda za ka iya sakewa ka yi walwala, ka shiga jama’a, ka zauna, ka yi koma, shi duk ba za ta yi ba. Kullum cikin ɓoyewa yake, kullum cikin ɓoyewa yake, ka a gane ina yake. Da ya san an gane yana nan, to zai gudu ya sake guri. Wannan rayuwa ce. So kaga ya koma Abdud-dinar, Abdud-dirham. Maimakon kuɗin ya zama bawansa, shi yake zama bawan kuɗin. Sabanin mumini, kuɗi a gurinsa wato kamar tushu ne da zai goge majina ko ya goge. Baya ɗaukansa cewa wani abu ne wanda shi zai riƙa mutuwa a kansa. Saboda haka wannan ubudiyya, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika, ubudiyya ce ta azzul wal khudu ga Allah ta'ala, ubudiyya ce ta tashrif, ta ɗaukaka zuwa ga Allah ta'ala. Zana hadisi kamar yadda muka ce ya kunshi abubuwa da insha Allah karatu na gaba za mu tattauna a kansu. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi kuskure da tuntuɓan harshe, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.